Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Yanzu ma Sule Mumuni Barma ne tare da Maryam Dauda muka sake shigowa da shirinmu na karshe a yau. Bayan labaran duniya, za mu nufi kasar Ghana, inda wakilinmu Ridwan Abbas ya hada mana rahoto kan yadda rikicin kasar Sudan ya shafi al'ummar kasar Ghana. Muna kuma da rahoto na musamman kan shirin aikin kidayar al'umma a Najeriya. Kamar kowace ranar Alhamis, Abdulwahab Muhammad zai shigo da labarin wasanni. Amma waɗannan duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya ta yi kira ga ƙasashen da ke kusa da Sudan mai fama da rikice-rikice da su buɗe iyakokinsu ga mutanen da ke neman mafaka da kariya. Tun bayan barkewar fada tsakanin sojojin Sudan da dakarun kasar na musamman da ake kira RSF a ranar 15 ga watan Afrilu, akan dole dabban 'yan Sudan suka guje wa matsugunansu saboda fargabar abin da ka iya biyowa baya. Filippo Grandi, shugaban hukumar kula da 'yan gudun hijira a Majalisar Dinkin Duniya, ya nanata kiraye-kirayen da sakatare janar ɗin Majalisar Dinkin Duniya ya yi na a kawo ƙarshen fadan ba tare da ɓata lokaci ba, kuma dukan ɓangarorin da ke kafsawa su fara tattaunawa mai ma'ana ta samar da zaman lafiya. Ana buƙatar wannan matakin cikin gaggawa, a cewar Grandi, don kaucewa wani babban tashin hankalin ƙaurar jama'a da zai iya ƙara taɓarɓarar da lamura a yankin mai fama da rikice-rikice. Amurka da ƙasashen Afirka na ƙoƙarin tabbatar da tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta a Sudan, yayin da sojojin Sudan ɗin suka nuna alamun yin na'am da ƙudurin ƙasashen Afirka na neman a tattauna duk da cewa ana ci gaba da gwabza faɗa a ƙasar. An kashe ɗaruruwan mutane a kusan makonni biyun da aka kwashe ana gwabza faɗa tsakanin sojojin ƙasar da dakarun RSF waɗanda ke ƙoƙarin kama madafin iko, lamarin da ke barazana ga zaman lafiyar yankin baki ɗaya. Wata sanarwa da rundunar RSF ta fitar ta zargi sojojin ƙasar da kaiwa dakaranta hari a yau Alhamis da kuma yaɗa jita-jita ba tare da ambatar ƙudurin da rundunar ta ce ya fito daga ƙungiyar raya ƙasashe ta IGAD ba, wato ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka. An dai ji ƙarar harbe-harbe a yau Alhamis a yankin Khartoum, abinda wani mazaunin birnin ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Reuters kenan. A halin da ake ciki, ƙasar Indiya ta kwashe 'yan ƙasar ta kusan 1,100 daga Sudan tun bayan da ta kaddamar da shirin kwaso 'yan ƙasar da fada tsakanin sojojin Sudan ya ritsa da su. Wasu ɗaruruwan 'yan Indiya sun isa birnin Port Sudan kuma za a mai da su gida, abinda sakataren harkokin wajen Indiya Vinay Quatra ya fada wa manema labarai a wani taro a birnin New Delhi kenan a yau Alhamis. Ana kwashe 'yan Indiya cikin jiragen ruwan soja da ke Port Sudan zuwa birnin Jidda na ƙasar Saudiya, daga nan za a mai da su Indiya, a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar. Quatra ya bayyana halin da ake ciki a ƙasar ta Afirka da ke fama da tashin hankali a matsayin mai muni. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Alhamis, gwamnatin Biden ta sanar da sanya sabon takunkumi kan hukumar tsaron gwamnatin tarayyar Rasha da ake kira FSB a takaice, da kuma hukumar leƙen asirin rundunar tsaron Iran ta musamman, saboda rawar da suka taka wajen tsare Amurka ba bisa ka'ida ba a ƙasashen waje. Waɗannan hukumomin na Rasha da Iran sun yi ƙoƙari su yi amfani da Amurkawa don siyasa ko neman Amurka ta biya musu buƙatunsu, a cewar ɗaya daga cikin manyan jami'an gwamnatin Amurka biyu da suka yi wa manema labarai a fadar White House bayani a yau Alhamis. Bayan hukumomin biyu, an kuma sanya takunkumi kan wasu manyan jami'ai huɗu a sashen leƙen asirin rundunar juyin juya halin Iran da ake kira IRGC-IO a takaice, wato shugaban sashen Muhammad Kazemi da mataimakan babban hafsan rundunar Mehdi Sayari da Hassan Muhagegi da kuma mataimakin shugaban sashen Ruhul Labas Gandhi.
A gaida Maryam Dauda da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Bari mu bude taskar rahotanninmu da batun rikicin kasar Sudan da ya shafi al'ummar kasashen duniya da dama. Wakilinmu Ridwan Abbas ya yi hira da wani dan asalin kasar Ghana mazaunin kasar Sudan wanda ya bayyana yadda wannan rikici ya tauye rayuwarsa ya kuma jefa su da iyalinsu cikin halin kunci.
Ina da iyali da kasan Sudan. Na shiga Sudan yau shekara 11. Yakin da ya zo a garin Sudan ga ya tabe ni kuma ya tabe iyalina. Yanzu shagugunan da ake muke samu amfani ake duban yaran duka an kukulle. Kullun dare da rana kowa na fargaba, sojoji na guduwa, police na guduwa, ko ina ya kulle.
Wani irin hali baki musamman ɗan Afirka ke ciki?
Yan Afirka, sauran yan bakin da suka zo garin, yau ranan ga naji an ce kamar kowa ya bar garin don ba sa abin da zai faru ba.
In abin a tambaye ka buƙatar ka yanzu game da wannan rikici me zaka ci?
Abin da yake buƙata da African Union ne su gama kansu su yi kokari su yi gaggawa da yanayin da yake faruwa Sudan don ba su yi gaggawa ba gaba ba kyau.
Masu iya magana dai ke cewa in an bugi jaki a bugi taiki, shi yasa na waiwaya wurin masana yanayin tsaron duniya don jin ra'ayinsu. Gabanin dai haka Sheikh Mansur ya takaita mana asalin wannan yaki.
Halakika da daddan rikici ne ka san wa'annan yara ne na albashir da rigima ce rigima a wuki shi ke cinyewa suka haɗa gwiwa suka sauke shi suka rike mulki. Shi Janar Burhan shi dai kirki ne kirkida gwamnati da General Hamdan shi kuma shugaban Rapid Support Forces. Yanzu lokaci ya kai su Rapid Support Forces din najin General Hamdan ya ga gwamnatin na ana kawan ba da shi ba, ba da su wanda suke so a tafiyar da su haka. Suka nemi a haɗe gaba ɗaya a zama abu ɗaya. Tun najin General Burhan kuma yana ga ba haka ke so ba, ya son su sauri wancan gefe kamar da suke. To hakan ne dan kawo rikici kaga an soma wannan.
Kun mai magana Alhaji Iku, abinda da yake faruwa nan Sudan ya shafi mu duka Afirka baki daya, don mu adini mu ya gwada mana in an kashe rai daya kamar an kashe mutane baki daya ne. Amma abinda ke ci mana tuwa ƙwarya yanzu shine manyan mu har yanzu sun kasa gane wa ya kamata suna da wasu sun dauki wani matakin da ke ajiye kafin irin abu haka ya faru har ya kai haka. An iya an magance shi. Muke nan dai sai mu saurari sai in ya kai inda ya kai sai mu nemi 'yan kasan waje manyan kasashe su zo su shirya mu.
Sunana Malam Isa Mairago. Lalle ba shakka wannan zai janyo hannu agogo baya idan wannan rikici bai wato ba sasanta ba, zai janyo kuma baya aino a fannin tattalin arziki da kuma tsaro da kuma zamantakewar al'umma a kasar Sudan da kasashe da ke makabtaka da Sudan.
Shakka babu, abinda dai ake bukata yanzu tun lamarin bai kazance ba shine yin tsakani na kungiyar tarayyar Afirka da Majalisar Dinkin Duniya. Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Kausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
A gaida Ridwan Abbas, kafin mu ci gaba ga wannan sakon.
Saka mai wuya.
Sunana Asabe Baba Nahaya. Tsaka mai wuya, wannan shiri daga muryar Amurka ina jin daɗin sa, kuma ƴan Najeriya duk wanda yake saurare a duniya ya san yana jin daɗin ta, domin na ilmantar da mu, na karantar da mu, na ƙara kawo mana fahimta inda ake samun matsaloli da dalilan matsalolin da kuma yadda ya kamata a shawo kansu.
Sunana Ahmadu Maru, sakatare mai watsa labarai a kungiyar Maciya da Manoma da ake cema Platform Paysan na Niger. Haka mai wuya, muna son shi yana cikin ranmu duk da za a yi shi kahin ya fara ma kana tuna wai bisa me za a yi, wai bisa me za a yi, duk wanda bai da gaskiya gaskiya ina yana da wuya gare shi. Wani bi ma ko wani na ma magana ma baka ji in kana saurare.
Sunana Ambassador Yusuf Mamman, ina taya sashen Hausa na muryar Amurka murna saboda shirin nasu mai kayatarwa wato tsaka mai wuya.
Sunana Abdurrahman daga Sabon Fadama, Accra, Ghana, na sauraron tsaka mai wuya saboda muhawaran da 'yan siyasa suke yi, muna koyan abubuwa tare da wannan muhawara da suke yi. Shi yasa in mutum na son ya ji muhawaran siyasa sai ya saurari tsaka mai wuya akan VOA, Voice of America.
Sai kuma batun shirin kidayar al'umma da ake shirin gudanarwa a Najeriya da ke ci gaba da daukar hankalin al'umma. Wakiliyarmu Zainab Babaji ta yi nazarin lamarin, ga kuma rahoton da ta hada mana.
Hukumar kidaya ta ƙasa ta ce za ta yi amfani da na'urori na zamani don yin kidayar jama'a don samun sahihin sakamako. Kwamishinan hukumar kidaya ta ƙasa a jihar Plateau, Madam Cecilia Dapuet, ta ce hukumar ta shirya tsaf don yin kidayar a farkon watan gobe.
A method da za ya dan bambanta da na da ana tambaya abu ana rubuta, to ko ai rubutun ba rubuta daidai ba ba wanda zai tabbatar. Yauwa, to amma na'uran da muke da shi yanzu muna ce digital
a computer kenan, yanda mutane
a computer, to kin gan wannan yadda ce mutum zai je ya yi wani abu don ya lalatar da shi yana da dan wuya. So wannan ne muna so mu gwada a wannan lokaci. To kuma mun ba da tabbaci ma mutane cewa za mu yi kokari domin yadda census din ya dade ba mu yi ba. Yanzu wajen kusan shekaru 17 da ba a yi ba. To so muna so a tabbatar an yi shi da kyau sosai, an yi shi daidai. Ba za a ba da daman da mutane za su kai kuka ko a'a ba a yi musu nan ba, ba a yi ba kamar yadda an saba ana yi in an yi kidaya.
Ko al'umar da ke karkara sun sami isasshen wayarwa kan muhimmancin kidayar kuwa? Alhaji Muhammadu Yaro daga kwa a karamar hukumar Kwamfan a jihar Plateau ya yi tsokaci.
Da gaskiya wayarwa da kai wayansu sun samu, wayansu ba samu ba. Don ba wayar da kan mutane su kai da inda ya kamata mutane su gamsu da wannan lamari ba. Yana bukatan gwamnati kamun ta fara ta sake wayar da kan mutane muhimmancin wannan kidayar za a yi.
Akwai tambayoyi da yawa waɗanda za a yi ma mutane. Kana ga kamar mutane suna da za su ba da gudunmawarsu ko kuma goyon bayansu wajen wannan aikin?
Eh, to ni dai ya kamata mutane su ba da gudunmawarsu zuwa wannan aiki don gwamnati ta san cewa mutane da suke kasanta a wannan shekaru da suke da kidaya sun kama adadi kaza. Idan suna gwamnati kuwa san cewa idan za su yi budget a kasa san cewa akwai al'ummanta mai adadi kaza.
Mr. Mark Amani, wani dan gwagwarmaya a Najeriya, ya bayyana fargabansa ne kan cire batun addini da kabila a jadawalin tambayoyin da jama'a za su amsa yayin yin kidayar.
Tsarin da aka ce an fito da shi daga sunan mutum shi kenan ne dan arewa ne, amma wani yare ne kai? Bari na misali, muna da kabilu sama da 500 a arewacin Najeriya. To idan kuwa ka ce ba za a ambaci yare, ba za a ambaci addini ba, kin ga shikenan mutane sun bunsu lalace. Dalili kuwa shine a arewacin Najeriya jinsi guda biyu aka sani, daga Hausawa sai Fulani. To duk wani abin da zai taso ko daga sama ko daga kasa, in aka ce an tura shi arewacin Najeriya, to dama shikenan ire-iren mu, shikenan babu abin da ba za ma mu sani ba. To amma idan aka ce an sa shi da mato da ba tura ba, ko ma wane ne ya san cewa jihar Kaduna suna da yarurruka kaza, Plateau yarurruka kaza, dole sai an bi diddigi. In ma za a nemi wakile, za a nemi wakile na kowane yare a takace su je su wakilci mutanensu. Idan ba su samu abin da ya kamata su samu ba, to su yi kuka da kansu. Amma in aka ce gaba ɗaya an share shi, shikenan kwata-kwata Najeriya ta arewa ta zama ta mutum biyu.
To baka ganin kamar ita gwamnati ta yi la'akari da irin matsalolin da ake samu musamman game da addini? Mun ga tasirin da batun addini ya yi musamman a zaɓuɓɓukan da aka yi da kuma waɗansu batutuwa ma gaba ɗaya a Najeriya. Baka ganin shi yasa ita gwamnati ta ce bari ta cire batun addini da ƙabila da yare a cikin wannan kundi na rajistan 'yan ƙasa, saboda ya zama a kai ɗan Najeriya ne, kai ɗan Najeriya ne, ba tare da la'akari da cewa a'a ga yarenka ga addininka ba?
Hajiya, yan siyasa su suke amfani da wannan dama, da suna ganin kamar in suka yi amfani da waɗannan kalmomi za su sami biyan bukata. Ba su san cewa sun jawo kasar nan masifa ba, sun jawo kasar nan bala'i. Shin idan haka za mu tafi sakaka, haka ba mu san inda muka fito ba, da inda muke, da inda za mu ba? Ni ina ga miki Hajiya Zainab, wallahi muna cikin damuwa wanda ba mu san ma yadda za mu yi mu rawar wannan matsala ba.
Daraktan hukumar wayar da kan jama'a ta ƙasa a jihar Plateau, Kanen Pamhoro, tace akwai tambayoyi masu muhimmanci da za a gabatar a lokacin kidayar don ba gwamnati damar fahimtar bukatun al'umma.
Ya ɗauki wannan shekaru 17 ba mu tabbatar da namban mutane a Najeriya ba, kuma mun ga gine-gine ya tashi, ba iya san iyakan gine-gine wane ne gida, wane ne coci, wane ne masallaci. Gwamnati na son ta tantance ta san iya irin akan mutane, domin a kowace irin anguwane a san irin abin da za a kawo. Titi ne, makaranta ne, clinic da sauransu. Mutane na karuwa, kuma su wayannan abubuwan da gwamnati na bayarwa ba su karuwa, shi yasa sai ka gan clinic guda ɗaya mutane a cika-cika.
A wannan karo, waɗanne sauye-sauye za a samu musamman akan takarda na ƙidayan al'umma?
Na tuna lokacin da muka yi na 2006, za a tambaye ka yarinka, za a tambaye ka addininka, za a tambaye ka yara nawa kake da shi. Yanzu akwai canji wanda za a tambaye ka, kai taɓa yin ciki ya zuba, yara nawa ka haifa, yara nawa ka taɓa yin cikinsu, yara nawa ka taɓa haifa masu rai mara rai, da sauran wayansu abubuwan da baka zata ba. Gwamnati na son ta sani, don ta san inda za ta tafiya da lafiyan, ta yi tafiya da lafiyan mutane wannan kasa gaba daya. Karka ce kana sauri kai kabo zaka bude kasuwa, ko kana sauri zaka je ka zauna tare da abokane. Mun san maza ne masu wannan complaint. Muna roko maza ku dauki lokaci ku zauna. Da ana daukan yare, da ana daukan addini, amma wannan karo gwamnati tace ba za ta dauki yare ba.
Me yasa?
Sai yazo ya zama muna fada, muna yaki da juna, kaman ba mu so mu hada kai mu zauna mu yarda cewa abinda za mu yi addini bai kamata ya raba mu ba. Gwamnati ta duba haka, ta ga to idan in wannan zai zama hanya ne wanda za a gyara domin mu yi zama mutanen arewa, duka kowa yana arewa, duk mutanen arewa ne, in kuna kudu ne duka kudu ne. To gwamnati ta duba haka, shi yasa tana gani muna da yarurruka kadan. Akwai wanda ana ce har ma yarurrukan su sun tafi extinct, domin inda ba a yin yaren, kuma dama ba su da yawa, ba a yaren, mutanen ba su bunkasa ba a wayansu da wayansu abubuwa hakan nan. Gwamnati na so a san irin wayannan yarurrukan, amma tana gani idan muka zauna bin su iya yare kanana da manya din duka, to yana kawo fada.
To amma akwai masu ganin kaman wato wannan sa yare yana da muhimmanci, saboda idan kika duba musamman a nan arewacin Najeriya akwai kananan kabilu waɗanda suna ganin kaman su wato an ware su kenan.
Abinda gwamnati ta ce shi tana ganin zai taimaka ya zama a healing process and integration, a seamless process, to shi ne tana gan za a gwada, bari a gwada mu gani.
Kansila mai wakiltar sarkin dawaki a karamar hukumar Doma a jihar Nasarawa, Muhammad Mustafa, ya jaddada muhimmancin jama'a su fito don a kidaya su.
Aiki abin da an je kidaya yana yi shine batun maganar kidaya da za yi, mutane su bai da hajin kai, duk wanda sun tafi ko suna gona ne ina ba su hakuri su yi kokari su dawo. Ni ma ina samu albashi na abin da za yi shine duk idan mutanen ward na suna gona, zan kokarin tura moto daya zuwa biyu ya je dawo da su a gida domin a gama kidaya su. Kinga wadda aikin da na doka nake yi kenan, domin akwai nauyin jama'a kaina.
To wani tasiri ne wannan kidayan zai yi ma al'umma?
Gaskiya wallahi inda nake ba zan iya faɗa ga irin ba, domin yana da faɗi, yana da muhimmanci sosai. So yana faɗa musu su yi hakuri, ba karamin alheri ba ne, a yi hakuri, a fita, a kidaya kowa da kowa.
Kidayar na wannan shekara dai shine zai kasance na biyar tun bayan da Najeriya ta samu yancin kai. Bayanai na nuni da cewa gwamnati ta ware naira biliyan 190 don gudanar da aikin kidayar. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
Kada shafa, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kafin mu ci gaba, bari a shakata da wannan faifai da ke bisa inji.
sanni lokaci ne dama an fada mu hakunci ai mawadaci ne tafi a sanni sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki shekan ne idan kai tunani ai shekara ma kwana ne sannan yau da gobe dukkan ni shi na Allah ne komai kake so yi hakuri zai zo lokaci ne akwai a tashi wata ranga kware sarki ne wage yace duk sawawa dagaciyawa ne misali
yanzu kuma ga Abdul Wahab Muhammad da labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Assalamu alaikum mai saurare. Barkamu da haduwa a wani sabon shirin daga tattun labarin wasanni. Dani Abdul Wahab Muhammad kan shirya da kuma gabatarwa daga Bauchin Yakubu. Da gidan radiyon nan mai farin jini sashen Hausa na murya Amurka ke cillo muku kai tsaye zuwa akwatunan radiyoyinku. A cikin shirin na daren yau za ku ji yadda wasu 'yan wasa suka yi asarar makudan kudade a sanadiyar rabuwa da matayensu. Sannan ko kun san cewa Jeje Okocha an ba shi takardar zama ɗan ƙasar Turkiya. Zan fara da kawo muku yadda fafatar da aka yi ne a tsakanin club a gasar Premier da kuma na La Liga, inda Manchester United ta yi wankan rizga wa club ɗin Arsenal da ci 4-1. Ita kuwa Nottingham Forest ta ci Brighton Hove Albion 3-1. Sai Liverpool ta yi nasara kan West Ham United da ci 2-1. Sai kuma Brentford ta ci Chelsea 2-0. A La Liga ƙasar Spain kuwa Atletico Madrid ta yi nasara kan Mallorca da ci 3-1, yayin da Almeria ta ci Getafe 2-1. Celtic ta ci Elche 1-0, yayin da Rayo Vallecano ta ci Barcelona 2-1. Yanzu kuma za ku ji cewa ɗan ƙasar Ivory Coast da ke taka leda wa club ɗin Crystal Palace ta ƙasar Ingila mai suna Wilfred Zaha. Manyan club a duniya suna ta farautarsa. Daga ciki akwai Al Nassr ta ƙasar Saudiya, Borussia Dortmund ta ƙasar Jamus da AC Milan ɗin ƙasar Italiya. Baya ga waɗannan, ana maganganun da ke alaƙanta shi da yiwuwar komawa club ɗin Arsenal da Paris Saint-Germain. Sai dai duk da haka club ɗinsa wato Crystal Palace ta gabatar masa da kwantiragi na tsawon shekaru 4 da za a rinka biyan sa fam ɗin Ingila 200,000 a kowane sati. Shin ko kun san shahararren tsohon ɗan ƙwallon wasan ƙafa a Najeriya Jeje Okocha ya taɓa samun takardar izinin zama ɗan ƙasar Turkiya? Shi dai Okocha ya sami wannan damar ce a lokacin da yake buga wasan ƙwallon ƙafa wa club ɗin Fenerbahce ta ƙasar Turkiya. Baya ga haka Okocha an ba shi sunan Musulunci wanda shi ya zaɓa da kansa wato Muhammad Yunus. Dalilinsa na zaben suna Muhammad ya ce ya fahimci cewa musulmi suna son wannan suna kwarai da gaske. Bari mu maimaici rikicin yan kwallo da matayensu a halin da ake cikin har Cristiano Ronaldo suka kashe aurensu da Georgina Rodriguez to zama kashi 35 cikin 100 na arzikin da ya mallaka. An kintata kudin Ronaldo ya kai sama da dalar Amurka miliyan 100,000. Kenan Georgina za ta sami miliyan 350 idan suka raba aure a tsakaninsu. Shi kuwa dan wasan golf din nan Tiger Woods ya biya matarsa Nordic Green dalar Amurka miliyan 110 a sanadiyar rabuwarsu da matarsa ta aure. Hailayo tana karban dala 20,000 a matsayin kudin tallafi na yaransu da suka haifa. Shi kuwa dan dambin boxing din nan Mike Tyson ya biya matarsa da suka rabu mai suna Robin Givens dalar miliyan 10. Sun yi zaman miji da mata na tsawon shekara guda ne kawai. Abdulwahab Muhammad wa Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Shirin namu kenan a yau, amma kafin mu karkare ga Maryam da tashin muhimman kanun labarai.
Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kira ga ƙasashen da ke kusa da Sudan mai fama da rikice-rikice da su buɗe iyakokinsu ga mutanen da ke neman mafaka da kariya. Tun bayan barkewa faɗa tsakanin sojojin Sudan da dakaran ƙasar na musamman da ake kira RSF a takaici a ranar 15 ga watan Afrilu, akan dole dubban 'yan Sudan suka gujewa matsugunansu saboda fargabar abin da ka iya faruwa. Amurka da kasashen Afirka na kokarin tabbatar da tsawaita yarjejeniyar tsagaita wuta a Sudan, yayin da sojojin Sudan din suka nuna alamun yin na'am da kudirin kasashen Afirka na neman a tattauna duk da cewa ana ci gaba da gwabza fada a kasar. An kashe ɗaruruwan mutane a kusan makonni biyun da aka kwashe ana gwabza fada tsakanin sojojin kasar da dakaran RSF waɗanda ke kokarin kama madafin iko, lamarin da ke barazana da zaman lafiyar yankin baki daya. A wata sanarwa da rundunar RSF ta fitar, ta zargi sojojin kasar da kaiwa dakaran ta hari a yau Alhamis da kuma yada jita-jita ba tare da ambatar kudirin da rundunar ta ce ya fito daga kungiyar raya kasashe ta IGAD ba, wato kungiyar kasashen gabashin Afirka. Kasar India ta kwashe 'yan kasar ta kusan 1,100 daga Sudan tun bayan da ta kaddamar da shirin kwaso 'yan kasar da fada tsakanin sojojin Sudan ya ritsa da su. Wasu ɗaruruwan 'yan India sun isa birnin Port Sudan kuma za a maida su gida, kamar yadda sakataren harkokin wajen India Vinay Quatra ya shaidawa manema labarai a wani taro a birnin New Delhi a yau Alhamis. A yau Alhamis, gwamnatin Biden ta sanar da sanya sabon takunkumi kan hukumar tsaron gwamnatin tarayyar Rasha da ake kira FSB a takaici, da kuma hukumar leƙen asirin rundunar tsaron Iran ta musamman saboda rawar da suka taka wajen tsare Amurkawa ba bisa ka'ida ba a ƙasashen ƙetare. Waɗannan hukumomin na Rasha da Iran sun yi ƙoƙari su yi amfani da Amurkawa don siyasa ko neman Amurka ta biya musu buƙatunsu, a cewar ɗaya daga cikin manyan jami'an gwamnatin Amurka biyu da suka yi wa manema labarai a fadar White House bayani a yau Alhamis.
Tuma sauraro, da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma gobe da asuba ku je abokan aikinmu da wani sabon shirin. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da Twitter domin samun ƙarin bayanai da rahotanni da kuma yin tsokaci, ko ku aiko da sakonni ta hanyar email ta sashen Hausa @voanews.com. kuna kuma iya sake sauraron shirin a shafinmu na internet voahausa.com. yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai da Dadi Balawe da ya hada shirin, Sulaiman Muni Barma ke cewa mu kwana lafiya.